بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barkamu da sake haduwa a daidai wannan lokaci a daren Alhamis wanda shine daren 29 ga watan Zulqa'da shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 5 ga watan Yuni shekarar miladiya ta 2024 wannan insha Allah shine darasi na daya kenan cikin tafsirin suratul a'la da muke gabatarwa daga wannan masallaci na Masjid Umar ibn al-Khattab wato dandali da kenan tudun wadan Zaria Allah ubangiji ya samu dace zamu amfani da wannan dama mu mika ta'aziyya izuwa ga junanmu na rasuwar Malam Aliyu Lamitso wato sakataren Izala na nan Dardin Zanzau wanda ya rasu tun ranar Asabar 1 ga wannan wata na Yuni ubangiji Allah ya gafarta mishi Allah ya mai rahama Allah ya ji kanshi da sauran ƴan uwa musulmi yana cikin dattawan shugabanni na wannan kungiya mai albarka a wannan kasa ta zazzau tsawon shekaru Allah ya gafarta mishi zamu tashi kai tsaye a farkon wannan sura mai albarka wato suratul a'la kafin mu tafi ala rama malam Nura Musa sahabi zai karanta mana wannan sura bismillah dai duka
a'udhu billahi as-samiril 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim sabbihi isma rabbikal 'ala الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
تمام جزاك الله خيرا wannan sura sunanta kenan a mushafi suratul a'la duk da yake a cikin littafai na da kamar littafan hadisi an fi saninta da suratu sabbihi isma rabbikal a'la wato kamar ayata ta farko ita ce sunanta haka sahabbai suke kiranta a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai da yawa sun zo da wannan sunan kamar hadisin jabir dan abdullah wanda yake cikin bukhari da muslim na kissar sayyidina mu'adh dan jabal radiyallahu anhu wa an jabir wa abi wanda yake yin sallah din nan ya tsawaita har wani ya kawo karansa gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce masa afattanun anta ya mu'ad aina kunta an sabbih isma rabbikal a'la wadduha. Nabi ya ce mishi, kai Mu'azu, kana so ka zama sanadin mutane su shiga fitina kin zuwa sallah jam'i ne? Ina kake ba za ka dauko suratu sabbih isma rabbikal a'la ka karanta musu da kuma wadduha ba? Wannan yana cikin Bukhari da Muslim. Kaga an kira ta Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ruwaito ya kira ta da suna sabbih isma rabbikal a'la. Haka nan kuma hadithin Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, wanda shi ma yana cikin Sahih Bukhari, wanda yake cewa a cikin dogon labarin da yake bayarwa cewa wane da wane da wane su suka fara zuwa Madina daga Makka suka fara karantar da musulunci kafin zuwa Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace sannan kuma sai wane, sai yake cewa ma jaa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-madinata hatta qara'atu sabbih isma rabbikal a'la. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai iso Madina ba har sai da na karanta sabbi na iyata a gun waɗannan sahabbai su Mus'ab dan Umair da sauransu radiyallahu anhu. Yace fi suwarin mithliha, da ita da wasu surori ire-irenta a wajen tsawo. Ita ce sura ta 87 a jerin giyar surorin da ke cikin musafi na Al-Qur'ani mai girma, amma a wajen sauka ana ganin ma ita ce sura ta 7 ko ta 8. Haka nan Al-Imam Tirmidhi ya rawaito daga An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance kana yaqra'u fil 'idi wal jum'ati bi sabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghashiya. Annabi yana karantawa sallallahu alaihi wasallama a sallar Juma'a da sallar Idi a raka'o'insu, yana karanta sabbih isma rabbikal a'la a raka'a farko da hal ataka hadithul ghashiya a raka'a ta biyu. Har kuma aka ce koda sallar Idi ta faɗo ranar Juma'a yakan karanta a Idin kuma ya maimaita a Juma'ar, baya kyashin maimaita su. To wannan shine sunanta a dace. A cikin wasu littafan tafsiri ma haka ta zo, kamar tafsirin Al-Imam Ibn Jarir Tabari, babu mamaki kasancewar shi tafsiri mafi dadewa a tarihin musulunci. Amma Al-Imam Ibn Kathir da Al-Imam Al-Baydawi a cikin tafsirin su sun takaitu wajen kiranta da suna suratu sabbih, kamar da aka samu haka kuma Aisha radiyallahu anha ita ma takan kirata da suratu sabbih kamar yadda Abu Dawud ya rawaito. To amma a cikin wato littattafai na baya-baya da kuma mushafi wanda yake abun dogaro a yanzu, ana ce mata suratul a'la, wanda shine abun da yake mafi yawan malamai da masu hulɗa da karatu suka san ana kiranta suratul a'la saboda zuwan wannan suna na Allah, wato a cikin ayata ta farko sabbih isma rabbika al-a'la. Wannan sura makkiya ce, wato ta sauka gabanin hijira a zancen mafi yawan malamai, amma an samu daga wasu cikin sahabbai kama Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu an abi, kama Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa suna cewa fadin Allah, qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fa salla, wato aya ta 14 da ta 15 a cikin wannan sura mai albarka, waɗannan cewa sun sauka ne dan bayyana hukunci da falalar sallar Idi da kuma sadakar wato zakkakono. Qad aflaha man tazakka, hakika wanda ya fitar da zakkakono ya tsira, wa dhakara isma rabbihi, kuma ya wayi gari yana ambaton sunan Ubangijinsa kabarbaran da ake, fa salla, kuma ya je sallar Idi. Yanzu wannan in ya tabbata haka ne, sai zama kenan waɗannan ayoyi madaniya ce, domin sallar Idi a Madina aka fara ta. Waɗannan malamai cikin sahabbai suka ce to wannan ayoyin su a ijtihadin su madaniya ce, saboda haka sai zama sura kenan haɗin gambiza ce tsakanin ayoyin Makka da Madina. Aka samu wani malami kuma cikin tabi'ai, shine Abdahak ibn Muzahim rahmatullahi alaihi, shi kuma yace gabaki ɗayanta ma sura ce madaniya, amma zance na farko din can yafi ƙarfi, musamman muka kalli hadisin Nu'man dan Bashir da yake cewa Annabi bai iso Madina ba har na iya wannan sura. Kaga ya nuna waɗanda suka zo kafin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun karantar da ita ga mutanen Madina cikin abin da suka riga suka koyo daga Makka kafin su iso Madina. Hakanan idan muka zamu zo wajen karin bayani game da tabbatar da cewa lalle makkiya ce. Kamar da muka ambata sura ita ce ta 87 a jeren giyar musafi na Uthman radiyallahu anhu, amma a wajen sauka ita ce sura ta 8 ta sauka, ta sauka kafin suratul layl, sannan kuma bayan suratul takwir tana da ayoyi guda 19 a bisa ijma'in dukkanin masu kirgan ayoyin alqur'ani. Abu mafi muhimmanci da suratul a'la take karantar da mu shine tana karantar da mu tsarkake Allah madaukakin sarki da tabbatar da cewa shi kadai ne mahalicci mai sufofi kyawawa kuma abun bautatawa, kuma shi ya kadaitu da halittar dan adam da sauran halittu. Sannan surar tana ƙara ƙarfafa tabbatar da annabtar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da tabbatar da cewa lalle Allah yana mishi wahayi, kuma tana tabbatar da sauƙin shari'ar musulunci da kuma cewa waɗanda za su tsira su ne waɗanda suka tsarkake zukatansu, waɗanda suke jin tsoron Allah Ubangijinsu. Surar tana zaune ne a kan wato farkon izu na ƙarshe a Alƙur'ani, izu na 60, amma za ga sai a ce izu na 1 saboda yawanci ana faro karatun daga ƙarshe ne, ana yin wato descending ne daga ƙarshe ake komawa farko. To ita ce take zaune a kan mafarar izu na ƙarshe, izu na 60 a cikin Alƙur'ani mai girma. Daga cikin falalar wannan sura har ila yau, banda abin da ya gabata na hadisin Mu'adhu, akwai hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda shi ma ya gabata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta ta a sallar Idi da sallar Juma'a. A sallar Juma'a kam tutur ita yake karantawa da ita da hal ataka hadisul ghashiya, ko kuma ya karanta suratul Juma'a da suratul Munafiqun, ko ya karanta suratul Juma'a da hal ataka hadisul ghashiya. Wannan guda uku sune combination na abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa tutur a sallar Juma'a. Duk da yake ya halasta a karanta wani abu wanda ba haka ba, amma dai shi Annabi sallallahu alaihi wasallama haka yake yi, nashi kuma ya fi na kowa. Saboda haka sura tana da muhimmanci sosai a cikin ayyuka na yau da kullum na ibada. Hakanan kuma al-Imamu Muslim ya rawaito hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa Annabi ya kasance yana karanta subhana rabbikal a'la a sallar azhar, a sallar asubahi kuma ya karanta wata sura wacce ta fi ta tsawo. Al-Imamu Abu Dawuda shi ma ya rawaito hadisi daga sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Uqbatu dan Amir, Allah ya kara masa yadda, cewa lokacin da subhana rabbikal a'la ta sauka, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai ij'aluha fi ruku'ikum, wannan tasbihin da aka ce ku sanya shi a cikin ruku'u. To daga nan ne ake yin tasbihi cewa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi a cikin ruku'u. Lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim, ta karshen waqi'a ko sai ya ce ta cikin waqi'a ce ij'aluha fi ruku'ikum, ku sanya ta a cikin ruku'u. Walamma nazalat sabbih isma rabbikal a'la qala, sai ya ce ij'aluha fi sujudikum, saboda a ruku'u ake sabbih isma rabbikal azim, asdara kuma sabbih isma rabbikal subhana rabbikal a'la wa bihamdi, a wancan kuma subhana rabbikal azim wa bihamdi, haka ne ko? Sannan al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya saki rawaito wani hadisi shi ma daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallama yuhibbu surata sabbih isma rabbikal a'la, nabi ya kasance yana son wannan sura ta sabbih isma rabbikal a'la, Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kaunarta. To wannan a takaice kenan game da shimfiɗa akan wannan sura mai albarka. Allah madaukakin sarki ya fara ta da cewa sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaan ahwa al-ayat. Allah yace sabbih isma rabbikal a'la, sabbih ka tsarkake isma sunan rabbika ubangijinka al-a'la mafi daukaka, alladhi khalaqa Allah wanda yayi halitta fasawwa kuma ya daidaita halitta wallazi qaddara wanda kuma ya tsatsara kaddarori fahada sa'annan ya shiryatar da bayinsa idan muka dauki wato lafazin sabbih da yazo a farkon wannan sura zamu ga cewa yazo da sigan fi'ili ne na mudari wato umarni ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dukkanin sauran mu'minai gabaki ɗayan mu zuwa ga yin tasbihi to menene tasbihi bahaushe yakan fassara shi yace kuma tasbihi sabbih sai yace tasbihi al-imamu ibnu jarir al-tabari ya kawo fassarori da yawa kamar guda hudu ko biyar game da ma'anan sabbih yace daga cikin su akwai nazih ya muhammad isma rabbika an tusammi bihi shay'an siwahu ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yana umarninka da ka tsarkake sunansa kar ka kirayi wani abu wanda ba Allah ba da sunan Allah kamar kenan Allah yana hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga aikata irin abinda mushrikai suke aikatawa na su kirkiri wani abu ko su gina ko su sassaka su sa mai suna cikin sunayen Allah in hiya illa asma'u sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan Allah yace sunaye ne kawai empty names ne ba su da wata ma'ana Allah bai saukar da su ba ku ne kuka kirkira da ƙarya da kafirci ku da iyayenku kaman yadda suke cewa kuma da Allah ba da labari afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithatal ukhra sun sama gumakan su suna allatu ne yakon daga Allah da al uzza ne yakon daga al aziz wato suna sa musu sunayen ta macen Allah ta'ala Allahu amma ya kullu uluwan kabira to Allah yana umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da cewa ya tsarkake sunan Allah me ya tsarkake wa kar a kirayi wani abu da sunan Allah sai Allah kawai duk sunan da na Allah ne kar a sake a kira wani abu cikin halittu da sunan Allah kar a samu wani ana ce mishi Allahu ko ana ce mishi Ar-Rahman ko ana ce mishi Al-Muta'al kar a kira kowa da irin waɗannan sunaye na Allah Ubangiji Madaukakin Sarki wannan ita ce ma'ana ta farko fi'lu amri ne ko sabbih fi'lu amri ne na'am jazakumullahu khairan sai ma'ana ta biyu ta sabbih ka tsarkake wato nazihillaha amma yaqulu fihi al-mushrikuna ka tsarkake Allah daga abinda mushrikai suke danganta mushi na kazanta wato ka wanke sunan Allah kai wa'azi ka faɗi gaskiya ka fito da barnarsu a fili ka mayan musu da martani daga duk abinda suke faɗa wa Allah madaukakin sarki mara kyau kar ka faɗi irin abinda suke faɗa kar ka faɗi abinda zai fusata su faɗa wa Allah muguwan magana kamar da Allah yake hanawa a wani zai cewa wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbu allaha adwan bighairi ilm kar ka dinga zagin allolin su abinda suke bautawa kuma bayan Allah kar ka zage su kar ka je garin wannan zagin su kuma su fusata tunda kafirai ne ba su da hankali ba su da imani su kuma su dinga kudundumawa Allah munanan zage-zage da maganganu marasa daɗi bisa rashin ilimi da jahilci to an hana annabi sallallahu alaihi wasallama daga in yazo gun wa'azi ya ambaci wata magana da za ta yi istifzazi wanda za ta harzaka kafirai wanda za ta tunzura su tare da cewa ko da ba a tunzura su ba za su iya yin wani abu makamancin haka amma kai zama sanadiyar tunzura su da kai wato ka ɗau caji a gun wa'azi kai ta maganganu ba kai ba gindi haka tunzura kafirai ko wasu ɓatattu ko ‘yan bid'a su kuma su maiwa da Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko alƙur'ani mai girma ko hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su mayar musu wani mummunan martani to wannan ma an hana shine tsarkake sunan Allah daga abin da zai jawa sunan zagi ina fata mun gane wannan na uku nazih tasmiyataka ya Muhammad ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka tsarkake sunayen Allah sai zama annan ma'anar shi wato karka ambaci Allah madaukakin sarki sai a cikin natsuwa sai a cikin tsarki, sai a cikin girmamawa, sai a cikin kaskantar da kanka, sai zama isma rabbika nan a istimalul ismi ne fi mahallil masdar, ma'anar shi sabbi tasmiyata rabbik, ka tsarkake ambatan sunan Allah, wato in zaka ambaci Allah madaukakin sarki ya zama ka yi mashi kyakkyawan shiri, in zaka yi azkar na safe ko na maraici, zaka yi sallah, zaka karanta alqur'ani, zaka ambaci Allah, to ya zama ka yi ambace shi zuciyarka cikin nutsuwa, a bakinka cikin girmamawa, a kwakwalwarka da hankalinka cikin risnawa a gaban Allah, shine ka tsarkake Allah Ubangiji ta hanyar girmamawa kin. Wannan ita ce ma'ana ta uku da Ibnu Jaririn ya kawo. Sannan kuma ya sake kawo wata ma'ana cewa wasu kuma suka ce sabbihi isma rabbika ay salli bi dhikri rabbika, kai sallah da ambaton Ubangijinka, wato kai yawaita yin ibada wanda a cikinta akwai ambaton Allah, shine sallah na filfili, karatun alqur'ani, tasbihi, zikirori da sauransu. Waɗannan su ne ma'anonin da ya kawo mafiya shahara a gun malaman musulunci, wanda kuma aya tana iya ɗaukan kowace ma'ana a ciki, ko kuma ka dunkule su gaba ɗaya zuwa ga cewa abinda aya take nufi umarni ne akan a tsarkake sunan Allah Maɗaukakin Sarki, a tsarkake ambaton shi, a nisanta ambaton shi daga dukkanin wani mummunan abu, a nisanta kamanta sunayen Allah da wasu halittu, a nisanta wato ba wa kafirai dama da za su tsangwami sunayen Allah ko su faɗa wa Allah magana mara daɗi. Wallahu a'lam. To har ila yau muka ƙara kallon wato wannan jumla ta sabbih isma rabbik, za mu ga cewa kamar yadda muka ambata na isa da baka Allah ya gyara mu cewa siga ce ta fi'ilul amri sabbih, kuma ta zo da maf'ul bihi, shi ismul jalala din, wato lafazin ism shine maf'ul dinta, kuma ta yi mishi nasaba kai tsaye ba tare da wani wasita ba. Amma za mu ga cewa a wasu wurare cikin alqur'ani yakan zo kuma da wasita na harafin ba'u, kamar fasabbih bismi rabbikal azim, wanda ta zo a cikin waqi'a a wurare guda biyu, ta zo a tsakiya ko kuma ce karshe-karshe ayata 74, ta kuma zo a aya ta karshe suratul waqi'a, ta sake zuwa kuma a ƙarshen alhaqatu malhaqa, dukkanin Allah ya ce fasabbih bismi rabbikal azim, kaga an ƙara wata ba'u can sabbih isma, nan kuma sabbih bismi. To haka yazo a cikin alqur'ani da irin wannan salon guda biyu, ko kuma kace ma guda uku, ko dai ta zo a fi'ilin sabbaha da abin nan din shi, wato da rassansa yayi nasaba a tare da ba'u ko lamu, kaman yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifati, kaga bihamdihi za iya cewa kuma yusabbihu ar-ra'du hamdahu, misali ina ba qur'ani bane. Haka nan kaman ka dauki yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna, ko farkon ayat tusabbihu lahu as-samawati wal ardu wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi, kaga nan kuma yazo kala biyu a aya guda ta cikin Isra'il, tusabbihu lahu, kaga yazo da lamun a ƙarshen aya, kuma illa yusabbihu bihamdihi yazo da ba'u, yazo da duka shigogin guda biyu. Haka kuma fara Allah wa taral mala'ikata hafina min hawli al'arshi, sai Allah ya ce mene, yusabbihuna bihamdi rabbihim, ta cikin suratul zumar kenan, ko akwai misali dai da yawa, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, makamantan su. To wannan siga ta farko kenan, ya zama akwai ba'u ta mulasaka da ke shiga tsakani, yana iya zuwa kuma babu ba'u kwata-kwata, shine kamar nan da muke da shi sabbihisma, sabbihisma rabbika, da kuma irin fadin Allah innal ladhina inda rabbika ko la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu, kaga ba a ce wa yusabbihuna lahu ko bihi ba, wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun, ta cikin A'raf akwai ire-irenta, yana iya zuwa kuma kwata-kwata babu maf'uli bihi, agoge maf'uli bihi din kamar yusabbihuna al-layla wan nahara la yafturu yusabbihuna al-layla, ba a faɗi me suke wa tasbihin ba da ire-iren su. To dukkanin su dai da suka zo Ibn Jaririn da ya kalle su sai yake cewa yana ganin abin da ya faru a haka kawai shine wal arabu tudkhilul ba'a ahyanan fit tasbihi wa tahdhafuha ahyana, larabawa ne kawai haka zancen su yake zuwa wani lokaci su ainihin sanya ba'un a maf'ul bihi na tasbih, wani lokaci kuma ba sa sanya ba'un. Wallahu a'lam. Al'ala da aka ambata isma rabbikal a'la, sunan ubangijinka mafi daukaka, yana daga cikin asma'ullahil husna, wato sunayen Allah kyawawa, wanda siga ce ta ismu tafdil ala wazani af'al, daga ala ya'lu uluwan, ala ya daukaka, ya'lu yana daukaka, uluwan daukaka, al'a'la mafi daukaka, al'aliyu madaukaki, almuta'al wanda yake ci gaba da daukaka ko da yaushe. Su uku ne sunayen da suke nuna wannan daukaka, akwai al'a'la, akwai al'ali. Yazo wa inna allaha huwa al'aliyul kabir, ko fal hukmu lillahi al'aliyul kabir. To akwai al'aliyu, sunan Allah ne shi ma madaukaki, akwai al'a'la mafi daukaka, akwai almuta'al alkabirul muta'al wanda daukakar shi kullun take ƙara daukaka. To wannan suna na al'a'la ma'anarsa shine Allah madaukakin sarki yana siffantuwa da daukaka akan kowa da komai. Suka ce fa huwa dhul uluwil mutlaq, shine ma'abocin daukaka sakakkiya, min kulli wajihin, ta kowace fuska. Akwai uluwul zat, zatin Allah Ubangiji madaukaki ne akan komai. Akwai uluwul sifa, sifafin Allah Ubangiji madaukakin sarki madaukaka ne akan siffar kowa. Akwai uluwul qahri wal ghalaba, ƙarfin Allah da mulkinsa da isassa ya ƙarfafa, ya daukaka akan na kowa. Allah ya galabaici kowa, Allah ya fi ƙarfin kowa. Al-Imam Ibn al-Qayyim a cikin littafinsa Ijtima'ul Juyush al-Islamiyya yana cewa ajma'ul muslimuna ala anna lillahi subhanahu wa ta'ala al-a'la. Malaman musulunci sun yi ijma'i akan cewa daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki akwai al-a'la. Wa nataka bi dhalikal qur'an, kuma qur'ani ma ya ambaci haka din. Fa za'ama ha'ula'i annahu anna dhalika bi ma'ana uluwil ghalaba, yace amma waɗancan ƴan bid'a mu'tazila kenan su suna cewa a uluwin Allah a cikin waɗannan ayoyi da waɗannan hadisai yana nufin uluwi ne kawai na yafi ƙarfin kowa, banda uluwus sifa, banda uluwul zat. Wannan saboda su suna ƙaryata sifat al-khabariyya ne, yace la uluwul zati banda uluwul zati a wajensu. Wa indal muslimina, amma a guma lamun musulunci an inna lillahi azza wa jalla uluwul galaba, lalle Allah madaukakin sarki yana da ɗaukaka akan kowa, ɗaukaka na yafi ƙarfin kowa. Duk yadda Allah ya dama haka dole kowa ne shi, Allah yafi ƙarfin kowa. Komin wadataka da arzikinka da ƙarfinka, dole za ka rankwafa a gaban Allah aw an aw karha, kana so ku baka su. Ta wannan shine uluwul ghalaba din ke. In Allah ya so ya sa mutum rashin lafiya, mutum bai isa ya ƙi rashin lafiyar nan ba. In Allah ya so ya sa mutum rauni, bai isa ya ƙarfi ba. In Allah ya so ya sa mutum talauci, uwa ubaran da Allah ya so ya karɓi ran bawansa, babu wanda ya isa. Wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun, falawla idza balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun, rai zai kawo cikin makogoro dukkanin masoya da ƙwararru da masu faɗa aji suna tsaye suna gani, babu yadda aka iya. Haka Allah zai karɓe ran wannan bawa, ba wanda ya isa. Allah in ya so ya ba wani arziki ko sarauta ko shugabanci ko wani muƙami, koda duk mutanen da suke da ta cewa akan abin sun ki in Allah ya so sai ya bashi ana so ba a so sai ya zama gwamna ya zama shugaban kasa ya zama sarki ya zama attajiri ya zama malami duk abin da Allah ya so ba mutun sai ya bashi randa ya so ya kwace kuma haka zai kwace ana ji ana gani in Allah ya so ayi ruwan sama ko ba a san ruwan a lokacin za a yi ne yadda aka yi gajiran ruwan kuma in Allah bai ga rana ba za a yi ba wannan shine ulul ghalaba wal qahr akwai kuma ulul dhat shine kasancewa Allah madaukakin sarki yana madaukaki a mafi daukaka wuri wato akan al'arshin sa inda ya didita sannan kuma akwai ulul sifa duk wata sifa ta Allah madaukakin sarki da kaji to madaukaki ya ce koda kaji sunan yayi kama da wata sifa da bayi ko wani suna da bayi suke sawa kansu to ba iri da ya bari Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan suna alqur'ani kamar yadda muka ji a wannan aya ta sabbihi isma rabbikal a'la kuma ya ambace ta a cikin suratul layl wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda Allah ya ce wa ma li ahadin babu wani wanda yake indahu a wurin Allah min ni'matin tujza wanda yake bin Allah wani bashin abinda Allah zai biya shi a ce wai ni'imar da za a mai wani bashi ne da yake babu wannan mutum illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la sai dai mutum ya nemi dai samun abinda ke wurin ubangijinsa mafi daukaka na rahama wato baka isa kai aiki da zaka ce wai ka biyo Allah bashi ko kuma kana da wato wani credit da ka ajiye a wurin Allah wanda kake so ka karba sai Allah ya ga dama sannan zai baka Allah ya ambaci wannan suna nashi a nan wajen illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda haka nan Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci wannan suna na al'a'la a cikin hadisin da Imam Abu Dawud ya ruwaito da isnadi tabbatacce wanda yake cikin littafin Abu Dawud kamar yadda muka faɗa daga sahabi Abdullahi dan Abbas Allah ubangiji ya ƙara masa yadda cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance kana idza qara'a sabbihi isma rabbikal a'la qala subhana rabbiyal a'la nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yanzu yana karatu in ya karanta suratul sabbih da ya karanta wannan aya sai ya tsaya yayi tasbihin wato umarnin da aka yi masa aka ce sabbihi isma rabbikal a'la sai ya tsaya ya ce subhana rabbiyal a'la sarki ya tabbata ga Allah ubangijina mafi daukaka to kaga ya ambaci siffar al'a'la din a cikin hadisi saboda haka Allah madaukakin sarki yana da ulul sha'n al'amarin shi duka madaukaki ne kamar yadda Allah ya ce walillahi al-masalul a'la wannan suna yana nuni zuwa ga mutlaqul jalal wato tumbatsa sakakkiya ga Allah fi dhati was sifati wal af'al zatin Allah mafi daukaka ne sifofin Allah mafi daukaka ne ayyukan Allah madaukakin sarki mafiya daukaka ne walaysa zalika illa li rabbil izza subhanahu wa ta'ala babu wanda yake neman daukakar sai Allah ubangiji madaukakin sarki komai nashi madaukaki ne fa huwa a'la fi afwi Allah madaukaki ne a wajen afuwarsa rangwame da afuwar da Allah yake ta kai ta kawo babu wanda zai iya irin afuwar da Allah yake shi sarana alkiyama Allah madaukakin sarki bayan ya ba annabawa da mala'iku da shahidai da duk wani wanda za a bashi ceto yayi ya gama Allah zai ce to zan yi nawa da kaina so da babu wanda zai iya irin wanda Allah bai zaka afuwar Allah madaukakiya ce haka nan kuma hisabin da Allah yake madaukakin hisabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ranar alkiyama kafin daidai tsakanin abin da ke tsakanin hantsi zuwa wato zawalin rana an gama yi wa kowa sakamako wannan wa inna yawma inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uduna mumini zai ga kamar tsawon lokacin da kake ci ne daga kamar karfe 9 na safe zuwa zawalin rana kamar wato lokacin da ake fita aje makaranta ko aje wajen aiki ko aje gona to kafin nan an gama sallama kowa saboda uluwi na sakamako da Allah madaukakin sarki yake da shi hakanan Allah yana da uluwi wajen intiqam dinsa wajen kamun da yake makafirai da fasikai da munafikai idan Allah ya yi musu kamu to ba sa kubucewa kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allaha la yumhilu bizzalimi Allah yana yi ma azzalimi talala hatta idza akhadha ta yadda in ya kama shi lam yaflitu ba zai ƙara kubucewa to wannan Allah ne yake da madaukakin intiƙami ba wanda yake da damar da zai irin wannan intiƙami sai Allah haka nan kuma Allah madaukakin sarki hikimarsa ita ma madaukakiya ce hikimomin da ya tsara wajen halittunsa wajen abin da ya tsara na idarar duniyar da ya halitta da abin da ke cikinta akwai hikima madaukakiya wa halum majarra duk abin da ka ɗauka na Allah madaukakin sarki za ka ganshi da irin wannan hikima za mu ga cewa saboda girman wannan suna na Allah al-a'la Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan sanya shi a cikin addu'arsa yabo a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani zuwa a cikin sunan Abi Dawud da Tirmidhi na kunuti da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake a cikin sallar witri yakan karanta addu'a Allahumma hadina fi man hadait wa atina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait nabi yana cike ta da fadan wannan sifa yakan ce ya Allah ubangiji ka shiryatar da mu cikin da ka shiryatar Allah ka ba mu lafiya cikin waɗanda ka baiwa lafiya Allah ka jibince mu cikin waɗanda ka jibinta Allah ka sanya mana albarka cikin abin da ka ba mu Allah ka tsiratar da mu sharrin ababen da ka kaddara lallai kai kake yin hukunci ba wanda ya sai hukunci a kanka kuma babu wanda ya sai ya shirya sai wanda ka shirya kuma wanda ka shiryar babu wanda ya sai batar da shi wanda kai gaba da shi bai sai daukaka ba sai ce tabarakta albarka ta tabbata gare ka wata'alaita haka nan daukaka ta tabbata a gare ka wato Allah madaukakin sarki shine mafi albarka kuma shine mafi daukaka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ma Allah wato yabo da jinjina da waɗannan sunaye dan neman amsa waɗancan bukatun mun da ma ya daga cikin ababen da suke taimaka a san addu'a shine ka gwama addu'arka da yabon Allah da mai jinjina ka zaɓi wasu sunaye cikin sunayen Allah waɗanda suke da alaƙa da abin da kake addu'a akai kaga ai addu'ar a cikinta akwai neman shiriya neman ɗaukaka neman dacewa neman afiyar Allah to waɗannan abubuwan duka babu wanda ke iya su sai Allah wani Allah shi Allah na maɗaukaki Allah na mai albarka domin neman albarka ne da neman ɗaukaka kaga in kana neman gafara sai ka amfani da sunayen Allah da suke nuna gafara al-ghaffaru ar-rahmanu ar-rahim in kana neman arzikin duniya sai ka amfani da sunayen Allah da suke nuna arziki in kana neman kaza sai ka amfani da sunayen Allah da suke nuna wannan abu zaka Annabi sallallahu alaihi wasallama yakan sanya wannan suna a cikin addu'o'insa kamar a cikin wannan lafazi na addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake du'aul witri sananniya wanda ya karantar da jikansa Hassan dan Aliyu dan Abu Talib Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa kamar yadda muka ambata wannan suna yana da mutaradifat wato yana da wasu sunaye da suka yi kama da shi wasu synonyms sune al-ali da kuma al-muta'al shi al-muta'al ya zo a cikin fadan Allah alimul ghaibil wash-shahadatil kabiril muta'al wato masanin gaibu da abin da yake a fili Allah mai girma mai ɗaukaka kuma sannan ɗayan sunan kuma shine mene al-ali shi ma maɗaukaki to dukkaninsu suna da taradufi suna da sun haɗu a wani waje ta ma'ana tsakaninsu da al-a'la kuma kowannensu suna da wata ma'anar shi da yake banta da ita wallahu a'lam a takaice dai Allah madaukakin sarki yace sabbihi isma rabbikal a'la ka tsarkake sunan ubangijinka al-a'la mafi ɗaukaka allazi khalaqa fasawwa Allah ubangiji allazi wannan wanda khalaqa ya halicci dukkanin halittu fasawwa kuma ya daidaita su kamar yadda kowa ya sani Allah ubangiji madaukakin sarki shine mahalittin dukkanin halittu da abinda halittun suke aikatawa wallahu khalaqakum wama ta'malu. Fasawwa ay fasawwa khalqaha. Allah ne ya daidaita halittun yadda yake so. At-taswiya shine at-ta'dil. Allah ne ya halittu yadda yake so. Kamar yadda Allah yake cewa rabbana allazi a'ata kulla shay'in khalqahu thumma hada. Kamar yadda Annabi Musa ya ambata ko Allah ya bada labarin Annabi Musa a cikin sutura. Yace ubangijinmu allazi a'ata kulla shay'in khalqahu, wanda ya baiwa komai halittarsa, ya bata abinda take bukata, thumma hada, sannan kuma ya shiryatar da halittun. Haka nan kuma Allah madaukakin sarki shine ya daidaita fasawwa. Fasawwa shine kamar fadin Allah a wani cikin sajada, allazi ahsana kulla shay'in khalaqa wa bada khalqal insani min tin. Allah ubangiji wanda ya kyautata halittar duwana, duk abin da ka gani cikin halittun Allah, to wannan yadda ka ganshi to shine mafi kyan abin da Allah ya so yi shi. Inna khalaqanal insana fi ahsani taqwim, mun halitta dan adam a tsari mafi kyau. Yadda ka ga Allah ya yi ka dinnan, to shine tsari mafi kyau da Allah ya so yi ka. Allah ya halicci sama ya daidaita ta, rafa'a samka fasawwa. Allah ya halicci dare da wuri, wa aghsha layla wa akhraja duhaha. Allah ya shimfida kasa, wal arda ba'da zalika dahaha. Allah ya fitar da ruwa, akhraja minha ma'aha wa mar'aha, ruwa da wurin kiyo. Duk Allah ne ya tsara waɗannan halittun ya daidaita su yadda kaga su din nan suna tafiya a bisa wani tsari wanda ya sa duniyar ta yi balancing. Inda Allah ya so za ta yi ta girgidi ne, ko ruwa ya ta ambaliya ko da yaushe, ko ta yi ta tsatsagewa, ko ta yi ta ƙara ta lalace a rasa yadda ra'ayin ta. Kuma tun da kaga duniyar nan haka Allah ya yi ta, ba kaman halittun da mutane suke yi bane, wanda in sun yi bayan lokaci kankani sai ta lalace, ko ta tsufa, ko ta rikirkice, ko su da kansu su gane cewa ba haka ya kamata su yi ba su canza. Jiba gine-ginen da mutane suke yi, jiba wuraren kwanciyarsu, jiba suturunsu, jiba ababen hawa, jiba ababen abinci da sauran kayan aikin da mutane suke amfani da su, kullum mutane ba su gushe ba, suna gano cewa da ashe shirme suke, da ashe ba su iya ba, yanzu ne suka ƙware, yanzu suka gano mafi nagarta. Kuma shi ma wannan kullum sai su sake ganin ashe ba haka yake yanzu. Jiba yanda ɗan adam ya caccanza abin hawa da yake yi na mota tsawon shekaru 50, 40, 60 zuwa yanzu, ina ga wata motar da masu kuɗi suke yayin sai a ta dariya ce ka zuwa irin gwangwanin da suke hawa, amma kuma da ita ce motar masu kuɗi, irin wanda ake ce misali da shagari style, dan muna yara ko mutar ake ce shagari style, sai masu kuɗi suke hawan ta. Yanzu ko ta ci ba wanda ya shige ta, yanzu sai dai wannan sai dai a fafeta ta zama kamar wata amalanki haka mai inji ana ɗaukar itace, amma yanzu ita ce motar yanga, da ita ce motar masu kuɗi. Ina da lokacin shagari ma shugaban kasa irin take hawa ku, shi zaki ce mata ma shagari style hala. To waɗanda kake gani yanzu ana yayi din su ma nan gaba ka za su zama su ma abin dariya. Jiba san da wayar hannu din ta zo, irin wanda ake amfani da su da shekara 20 nan baya, da aka kawo waya irin wanda da ake amfani da su, su Alcatel, su Bat, su mai sunanta 3310, yanzu ba mai komai zan kaje ba za ka irin su ba. Kaga an bar dariya, ana ganin ashe da wani shirme ne, amma kuma da abin kallo ne wanda yake da ita akan titin tudun wadannan habbin shi ake ana kallon shi ana bude baki haka kamar ya zo daga lahira. To dan adam shine halittar shi take da shiriri ta haka da shirme, amma na Allah tunda aka yi duniya haka sama da ƙasa suke, amma babu wanda ya gano cewa ai tal ya kamata a canza ta, ko ta zama out of date, ko ta zama yayin ta ya wuce. Kalistra yadda ake saka su da irin tsarin da ake musu, kalli salon abinci, kalli salon gine-ginenmu, kai hata halshen da muke magana da shi. To haka ɗan adam yake, shi kullum gajeye ne, komai nashi kullum yana gane gazawar shi, amma shi Allah kamar yadda muka ji al'a'la ne, komai nashi cikakke ne, komai nashi ya tumbatsa ya cika ya batse, babu gibi a cikinsa. Saboda haka yayi waɗannan ayyuka, sammai da ƙasa da ruwa da iska da gonaki da fadamu da ɗan adam da dabbobi da duk abin da ke cikin duniya, Allah ya yi shi. Allazi khalaqa fasawwa, ya daidaita halittarsu. a wajen dan adam musamman ya faɗi cewa khalaqal insana fi ahsani taqwim, ya halitta dan adam a matsa a bisa tsari mafi kyau. To shine ma'anar allazi khalaqa fasawa, Allah ubangiji da ya halicci halittu ya kuma daidaita su, sai ya ce wallazi qaddarahu wallazi qaddara fahada, wanda kuma ya kaddara ya tsatsara lokacin haihuwa da mutuwa, lokacin fitowar rana da faduwarta, lokacin fara duniya da lokacin karewarta, lokacin samun arziki da lokacin karewarsa, ya rubu yasa aka rubuta su a cikin wurin rubutu, ya kaddara suke faruwa yau da kullum, shine allazi qaddara, Allah wanda ya kaddara komai, ya kaddara halittunsa, ya kuma kaddara musu ayyukansu da rayuwarsu da abin da za su yi iktisabi, da yadda za su same shi, da yadda za su salwantar da shi komai dalla-dalla. Fahada kuma ya shiryatar da su. To shiryatarwa a nan iri biyu ne, akwai alhidayatul amma ko kuma alhidayatul khassa. Alhidayatul amma shi ne wato shiryatarwa ta ilhama wacce Allah ya ba dukkan halittu. Allah ya shiryatar da dukkanin halittu zuwa ga sa'ayi ga neman abincinsu, da abin da za su kare lafiyarsu, da yadda za su gina gidajensu, da yadda za su shiga su fita, da yadda za su reni ‘ya’yansu. Ƙudan zuma ne, kiyashi ne, kaji ne, awaki, tumaki, ko waɗanne, Allah ya kimsa musu fahimta da yadda za su sarrafa rayuwarsu. Shi ne wallazi qaddara fahada, alhidayatul amma kenan. Kowace halitta Allah ya kaddarta mata lazimin abin da za ta rayu ƙarƙashinsa. Allah ne ya kaddara wa gizo-gizo ya iya gano cewa ga yadda ya kamata ya gidan shi, zuma ga yadda ya kamata ya gidanta, tsuntsu ga yadda ya kamata ya yi abin nan ɗinsa, ushu ɗinsa na yake ci mishi shi ƙasa, ko kaza ga yadda ya kamata ta yi kwancin ‘ya’yanta. Allah ne ya kimsa musu wannan. To haka shi ma ɗan adam, Allah ne ya kimsa masa fahimtar abubuwa na rayuwa wanda bai buƙatar wahayi ko wani abu ya san su. Allah ne ya kimsa mishi yadda zai fahimci buƙatuwarsa zuwa ga sutura, buƙatuwarsa zuwa ga abinci, cewa kuma abincin sai an dafa ba ɗanye za a ci ba, nama sai an yanka, jinin ya zube an cire fatar an gyara. Ɗan adam ya ta gano waɗannan abubuwa yau da kullum, Allah ne ya kimsa masa tun kafin a yi wahayi ya san waɗannan. Su dabbobi da man ba a musu wahayi ba, amma Allah ya kimsa musu, kamar da Allah yake cewa wahayna ilal nahli an takhri wa wa rabbuka ilal nahli an takhri min jibali buyutan wa min ash-shajari ma ya'rushu thumma kuli min ash-shajari ko bi kulli thamarati fasluki subula rabbiki zulala. Kaga Allah ya mata wahayi ga abin da zai, ga abin da zai, ga abin da zai. Haka Allah ne ya kimsa ma annamla tururuwa, kamar da Allah ya ba da labari, qalat namlatu ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yatimannakum sulaymanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Allah ne ya kimsa musu bin tsarin shugabanci da jin maganar na gaba da su, guda ɗaya take jagoran komai yawan su, kamar da Allah ya ba Sulaymanu dama ya ji abin da suke faɗa. Haka nan Allah ya kimsa ma wato a doki ɗabi'arsa ta gudu da juriya da haniniya da sauran abin da yake, duk waɗannan halittun Allah ne ya yi su da wannan hidaya al'amma. Don gabo a keɓance mu ma 'yan adam, Allah ne ya kimsa mana alhidayatul amma ta fuskar mu san abin da za mu yi, mu san yadda za mu rayu, yadda za mu yi ɗakuna, yadda za mu killace abinci, yadda za a yi noma, yadda za a yi tsarin shugabanci da sauran abubuwan da nechar rayuwa ce ta sa ɗan adam yake, da inda aka san addini da inda ba a sani ba duka ana yi. Wannan wani kimsawa ce da Allah yake ma ɗan adam, yake yi ma halittu. Har ila yau kaga bambanci tsakanin ayyukan Allah da na bayi, inda bawa duk yadda ya kai ga dabararsa idan ya sassaka fatanya bai sai ya kimsa mata cewa ga aikin za ta yi ba, sai aikin da aka rama gare ta. Haka wuka, haka mota, duk da yake ɗan adam zakewar shi ta kai ta kawo a cikin wasu abubuwa yana so ya dinga koyi da halittun Allah irin wannan da ake cewa artificial intelligent al-dhaka'ul istina'i da ake yanzu dan adam ya zake sosai a cikin kokarin sai ya kamo fasahar da Allah ya ambata ta wajen halittun halittunsa wadannan wayoyi da sauran na'urori wadanda aka wayi gari suna iya yin tunani ko har su fahimci abinda kake tunani kai dan adam kamar da dan uwanka ko abokinka ko matarka na iya hasashen cewa kana cikin farin ciki ko bakin ciki ko kana jin yunwa ko kana jin bacci ko kana jin gajiya suna irin wannan abun amma dai ba za su iya irin na Allah ba da dai su iya dabarun da Allah ya huwace musu shi ma duka a cikin fahada din a cikin huwacewar da Allah ya musu suke gano wannan abubuwa to a cikin haka Allah ya shiryatar da halittunsa akwai kuma al-hidayatul khassa shiriya ta musamman ita ce wato Allah ya shiryatar da bayinsa izuwa ga gane addinin sa su zama mutanen kirki Allah ka samu na cikin su kamar da Allah yake cewa fariqan hada wa fariqan haqqo alaihi dhalala ita ce al-hidayatul khassa wasu Allah ya shiryatar da su wasu kuma Allah ya tabbatar da bata a kansu a wani waje Allah yake bada labari yake cewa misali innahum muttakhadhu shayatin awliya min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun wannan ayar muhimmiya ce game da fahimtar wannan gaba Allah yace su kafirai sun yi riko da shedanu a matsayin ma'abbajibantansu ba tare da samun shari'a a wurin Allah kuma bayan shari'a Allah sai Allah ya ce wa yahsabuna annahum mutun alhalin suna tsammanin su mashriyata ne su shiryayyu ne al-imam ibn jarir addinin ne yake cewa wannan aya dalili ce akan kuskuren masu ganin cewa Allah ba zai wa wani azaba ba idan mutumin yayi wata barna sai in Allah ya aiko da annabawa sun yi bayanin munin wannan barna da bacancin ta mutumin ya san cewa barna ne amma sai ya ci gaba da yi to sannan ne Allah zai mishi azaba alal misali akwai wurin da akwai inda mutane suke rayuwa inda ba sa ganin zina a matsayin barna ba sa ganin shan giya a matsayin laifi ba sa ganin gulma a matsayin laifi ba sa ganin kin yin sallah a matsayin laifi haka duka kafirai suke ko to waɗannan kafiran shin sai sun ji labarin annabta ne suka ci gaba da yin wannan barnan sannan suka zama kafirin da ta azaba ko kokoda ba su ji labari ba to a adabiyat na musulunci mai inganci sai ka dauki wannan aya wa yahsabuna annahum muhtadun barnan da suke yi koda suna ganin cewa shari'a ce wato ba su san wani dalili da ya kautar da ita daga shari'a ba to a wurin Allah batattu ne su kuma in sun mutu sun muta matsayin kafirai Allah zai halakar da su da azabarsa amma yanzu an samu wasu mutane a cikin musulmai wanda suke ganin cewa wai ba haka ba ne wai sai in waɗanda suka ƙi bayan hujja ta je gare su ƙarara suka yi ƙemadagas in ba su sani ba to ba su da laifi to wannan magana ce ta mutane ba magana Allah ba ce kada ji magana Allah innahu muttakhadhu shayatin awliya min dunillahi wa yahsabuna annahum mutadun ko kaje ne tace magana Allah ibnu kasir ibnu jarir ya ci gaba da cewa yake cewa a larabcin shi da in zan tuna na rubuta wani bangare na larabcin anan bari mu ga yace hadha wa hadha min abyan ad-dala'il ala khata'i man za'ama anna Allah la yu'adhibu ahadan ala ma'asiyatin yartakibuha aw dalalatin ya'taqiduha wannan babban dalili ne akan kuskuren masu ganin cewa Allah ba zai azabtar da wani ba akan wani saban Allah da yake yi ko wata bata da ya kudurce illa an ya'tiyahu ilmun bidhalika sai in an sanar da shi haka bi waji sawabiha fayunkiruha yaki inadan minhu saboda taurin kai da rabbihi ga ubangijinsa da anna zalika law kana kadhalika yace dan inda haka ne lam yakun baina fariqid dalalati alladhi dalla huwa yasabu annahu hadin wa fariqul huda farqun inda haka ne to tsakanin waɗanda suke shiryayyu da waɗanda suka bata amma suna tunanin suna kan shiriya to da ba bambanci sai yace wa qad farraqa baina asma'ihima wa ahkamihima fil aya amma ita aya ta bambanta ko da mutane suna ga babu bambanci da gun Allah ko bambanci tsakanin wanda ya shiriya da wanda kuma yake kan bata amma bai san cewa wannan bata bace yana tunanin shiriya ce to a wurin Allah ba dai suke ba amma yanzu wasu mutane da sunan ilimi da sunan addini ko da sunan ganganci ko saboda tsabar wato tsaurin ido da mutane suke wa Allah madaukakin sarki aljanna da wuta na Allah ne waɗanda ya ga dama su yake ba amma sai mutane yanzu suka dauka suna da ta cewa akai sun mai da abin kamar wata siyasa kamar da kowa a siyasa yana so wane ya ci kuma indai wannan nan bai ci bai ce ƙarya ne maguri akai ma wani yana so wane ya fadi kuma indai wannan nan bai fadi bai ce ƙarya ne yana man kamar wasan kwallo kowa da team din shi da ƴan Manchester da ƴan Arsenal da ƴan Madrid da ƴan wane ne to ba haka lamarin Allah yake ba kuma Allah bai yadda ma wani bawaye masa shishigi game da al'amarin mutu ko aljanna ba amma sai kaji mutane suna magana eh mu muna ganin bai dace a ce mutanen da ba su san labarin musulunci ko kuma ba a je an musu wa'azi ba ko da sun mutu a kafirai bai dace Allah ya azabtar da su ba idan Allah ya azabtar da su Allah ya yi zalunci kuma ai Allah baya zalunci gaskiya ne Allah baya zalunci amma wannan definition din ka ne na zalunci ba na Allah bane kai kai definition haka mutane masu wannan magana su kiyayi kansu garin wannan shishigin zaka je kai ka tafi mutane su kiyayi kansu akan shiga lamarin Allah madaukakin sarki ko da wani malami ya faɗa da sunan karatu ko da sunan wani falsafa da ta ɗebe shi kamar Imam Al-Ghazali shi yana da immunity a matsayin shi na malami za a ce yayi kuskure Allah ya gafarta mai yayi ijtihadi yayi kuskure amma kai kana kolanka ko dan boko ko wani wanda baka ma san komai na azo a gani a shi kanshi bokon ba ka dinga shiga cikin wannan sarkakiyar da wannan lungur wala zaka halaka mun karanta hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da sallama cikin sunan Tirmidhi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labarin cewa wasu mutane guda biyu suna labari akan wani abokin su da ya mutu sai dai yace wallahi Allah ba zai gafarta ma wannan wannan yaro su ne cikin saban Allah sai Allah ya aika da annabin wannan zamanin wahayi nan take yace wane ne wannan da yake yin rantsuwa a madadina dina ba shi dama yin wannan rantsuwa Allah ya ce to a gaya mashi na yafe mashi wancan shi kuma na bata duka ayyukan shi saboda wani bai iya cewa wani ba zai shiga aljanna ba ko wani zai shiga aljanna sai da dalili daga Allah ko tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba kamar mutane a cikin al-hukumul am cewa duka kafirai batattu ne ƴan wuta ne duka musulmai a shiryayyu ne kuma ƴan aljanna ne ka bar shi a wannan hukunci am amma hukunci akan ɗaiɗaiwa mutane ko ɗaiɗaiwan group na mutane to wannan ganganci ne da neman wa kai jidalin da ba kan ba zai dauka ba Allah ka gafarta mana Allah ka samu gaba lafiya Allah kuma ka tsiratar da mu a duniya da lahira mu da iyayenmu da malamanmu da sauran musulmi za mu saurara ne insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba wa sallallahu wasallama ala muhammadin wa ala alihi wasallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi